Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karan akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu a wasu tashoshin FM da suka hada da radio amfani. Sarauniya, Far'a, FM Nomad da kuma Dalol. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5. Hakanan kuma kuna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Madina Dahiru Mai Shanu da sauran abokan aiki daga nan Washington DC. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ƙarshe a wannan yau. Kamar kullun a rana irin ta yau Juma'a za mu bude muku layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku na ƙashin kanku. Lambar da za ku kira ita ce 1202205655. Kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar. Yanzu dai sai ku gyara zama don Madina ta shirya tsaf don karanto mana labaran duniya.
Masu sauraro barkanku da warhaka ga labaran duniya. Fiye da mako ɗaya bayan da Majalisar Wakilai ta Amurka ta tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa laifukan amfani da ofishinsa domin amfanar kansa da kuma kawo cikas ga binciken da aka yi kafin tsige shi, Majalisar Dattawa ta shiga tsaka mai wuya kan yadda za ta yi nata zaman jin ba'asin. Yayin da shugaban masu rinjaye na Majalisar ta Dattawa Mitch McConnell ya ce yana son a fara zaman jin ba'asin da zarar 'yan majalisar sun dawo daga hutu a watan Janairu, su kuwa 'yan jam'iyyar Democrats suna buƙatar a cimma yarjejeniya ta rubuta takardun tilastawa shaidu gurfana wajen jin ba'asin da kuma wasu takardu masu alaƙa da zaman jin ba'asin. A wannan takaddama kan matakan da ya kamata a bi don ƙarasawa a Majalisar ta Dattawa, dukkanin ɓangarorin biyu sun yi ta kafa hujja da zaman jin ba'asin tsohon shugaban ƙasa Bill Clinton wanda aka yi a shekarun baya, inda suka ce yanzu an kaucewa hanyar da aka bi wajen gudanar da na tsohon shugaban. Sa'annan 'yan jam'iyyar Democrats a Majalisar na nuna fushinsu kan yadda McConnell ya sha alwashin haɗa kai da fadar White House tare da kuma yin duk abin da zai iya yi wajen kare shugaba Donald Trump. Wani jirgin saman ƙasar Kazakhstan wanda ke ɗauke da kusan mutum 100 ya yi hatsari da safiyar yau jim kaɗan bayan tashinsa. Mutum 12 ne dai suka rasa rayukansu yayin da fiye da mutum 50 suka samu munanan raunuka a cewar hukumomin ƙasar. Har yanzu ba a gano abin da ya janyo hatsarin jirgin ba, amma hukumomi na ganin akwai yiwuwar cewa matsalolin na'ura ne suka haddasa hakan. Hukumar harkokin sufurin jiragen saman farar hular ƙasar ta bayyana a wata sanarwar da ta fitar cewa jirgin na kamfanin jiragen saman Back Air ya buge wata katanga da wani gini mai hawa biyu bayan ya tashi daga filin jiragen saman Almaty. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya samu tikitin tsayawa jam'iyyarsa takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa. Ajiye ne ya yi gagarumin nasara kan mai ƙalubalantarsa na jam'iyyar Likud Gideon Sar, inda ya samu fiye da kashi 72 na ƙuri'un da aka jefa a ajiyan. Wannan nasara ta ƙara wa Netanyahu ƙarfi yayin da ake dosar babban zaɓe na uku da ƙasar ta Isra'ila za ta yi cikin shekara guda wanda za a yi a farkon watan Maris ne zuwa. Netanyahu ya yaba wa magoya bayansa tare da yi musu godiyar soyayya da kuma goyon bayan da suka bashi. Ƙasar Iran ta tsananta matakan murƙushe adawar da ake yi da gwamnati a cikin ƙasar a jiya bayan da jami'an tsaro suka wargaza taron tunawa da wani mutumin da aka kashe a yayin zanga-zangar da ake ta fama da su a ƙasar, tare da jibge jami'an tsaro kan titunan ƙasar da kuma toshe hanyoyin intanet. An dai fara zanga-zangar ne a wato ranar 15 ga watan Nuwamba bayan da aka ƙara farashin man fetur a ƙasar. Ana ganin wannan halin da ƙasar ta shiga shine ɗaya daga cikin mafi munin da ta taɓa shiga a kwanan nan. wani bidiyo da sashen harshen Persia na muryar Amurka ya samu ya kuma tantance daga Iran ya nuna yadda wani jami'in tsaro ya kama mutane da dama a makabartar Behesh Sakine wanda ke garin Karaj dake arewacin kasar.
Madina Tahiru Mishani ke nan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotannin namu. A wani rahoto da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar cikin wannan wata mai ci na Disamba, ya nuna cewa mazauna yankin ɗan awarin ƙasar Kamaru suna ci gaba da arcewa daga yankin nasu gudun irin cin zarafin da jami'an tsaro suke musu. Ga Muhammad Awal Garba da sauran bayani.
A kasar Kamaru, musamman ma a bangaren yan aware, an da rikici na kabilanci da na addini ya sanya jama'an sama da 5,000 yanzu haka gujewa mahallinsu, kamar yanda Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana a rahotanta na watan Disamba shekara 2019, anda yanzu haka mazauna wannan bangaren suka ketare zuwa kasar tarayyar Najeriya da kuma waɗansu jihohi makwabtan wannan bangaren a kasar Jamhuriyar Kamaru, anda ake kai ruwa rana tsakanin jami'an tsaro da kuma masu dauke da bindigogi. Na tambayi Alhaji Jibrilu me yayi dan kungiyan wato hakin wannan bangaren ne na yan aware.
Abinda nake so kashi na gwamnatin wato ainihin abinda yake so da ita ta rantsa cewa ita ba za ta bi wannan hanyar ba. Ita da karfi da yaji take so ta sai ta kawo zaman lafiya ta wannan fanni. Kuma abu ne ko da ba zai yiwu ba. Duk abinda zai yiwu shine wato maganar tattaunawa a tattauna a fito a yi gaskiya a abinda ake yi. Shine zai iya kawo zaman lafiya a wannan wajen. Duk mutanen nan suna son zaman lafiya, kowa na son abin nan, amma hanyar da gwamnati take bi take kokarin nunawa cewa ita haka take so ta yi, inda take so shi da haka za ta yi, shi yake kawo duk wannan abubuwan ne.
Malam Nasiru Ladan ya daga cikin wanda shi ma ya gujewa mahallinsa domin yin hijira a birnin Duwala, ga abin da ya ce.
Eh to abin kan ya zama yanzu kam akwai wuya sosai, abin kan muna jin jiki saboda sojoji yanzu gida-gida suke shiga, da wanda shi dan ambazoni ne da wanda shi da dan ambazonin ba duka hada suke yi, suna musguna mana. To abin kan ba dadi. Dalilin kenan kaman da kuke ganin nan, muna da yawa da muka yi gudun hijira muka dawo birnin Duwala.
Kofur din sojan kasar Jamhuriyar Kamaru Saliu Shaban ya yi mini ƙarin haske kan irin ayyukan da suke gudanarwa a bangaren na yan aware.
A matsayin na ɗan jami'in tsaro na ƙasar Kamaru, an kawo nan shashin Ingilishi domin neman zaman lafiya, ba don mu zo mu takura musu ba, amma ana ga kaman mun zo har mu takura musu. Ba haka bane, yawan shiga gidajen da muke nan muna bincike ne har mu gane masu ta zaune tsaye, anan zamu iya tantancewa, sannan suna ga kaman muna takura musu. Ba haka bane, kuma muna nan a ƙasar nan, muna nan shashin Ingilishi, sai Allah ya kawo zaman lafiya.
Shafiu Muhammadu dan kungiyan wato hakkin bil'adama ne.
A matsayina na mai kare hakkin bil'adama a ƙasar Kamaru, gaskiya ya kamata a ce gwamnati ta zauna ta yi sabon tattaunawa da mutane masu magana da harshen Ingilishi na ƙasar Kamaru. Saboda halin yanzu abin da ake ciki, mutane kusan 500 ne suka kauracewa muhallinsu, ba inda za su saka kansu. Ya kamata a ce an kuma zama, saboda zaman da aka yi a kwanakin baya bai tabuka komai a wato akan wayannan mutane ba. Saboda har yanzu nan mutanen nan ba su da kwanciyar hankali a yankunansu, ya kamata a ce an zauna, an yi sabon taro, an zauna kuma an yi magana, an san me yake damunsu, wato su faɗi abubuwan da ke damunsu. Kuma ya kamata a ce a dan za a yi wannan zaman, a zauna ne a ƙarƙashin Majalisar Dinkin Duniya.
Yau kusan shekaru 4 kenan da yan gwagwarmaya da gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru suke dauki ba da alakaninsu, kuma sama da mutane 4,000 ne suka rasa rayuwarsu, 50,000 kuma suka bar mahallansu domin tsira da rayuwarsu a kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Gaida Muhammad Awal Garba da wannan rahoto. Hukuntun masu sauraro, kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a, yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na kashin kanku a akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa. Amma kafin nan, ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Samu kira mu na farko daga jihar Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna?
To Hajiya, barka da lasariya.
Barkan mu dai Malam Murtala.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa Kano tarayyar Najeriya.
Muna tare da kai Malam Murtala. Menene
a Hajiya a gurguje a koni mai sauraron ku kuma mai dan sisita mana kalaman mu Alhaji Hassan da ke Abuja ro, muna ta shi mun aure da dai shi gobe da za a yi. Allah ya sa daura lafiya.
Amin.
Kuma ra'ayina gaba ɗaya shine cewa muna ƙara kira ga mai girma shugaban ƙasa da duk da kokarin da yake yi, an san shugabanci ba saba ne, akwai nauyi sosai. A shine cewa kamar da aka fara duk wani hukunci da aka tabbatar da kotu ta bada, to muna fata shi ma zai goyi bayan haka da sauran ministocin shi a ji wannan dokan kotu, haka shi zai ƙara sa yaba gwamnatinsa. Ko muna ƙara kira ga shi waɗannan masu hanyar aikin Abuja, ranar Litinin na gani Abuja nan gaskiya hanyar nan babu kyau, motoci azan suke yadda kika sara shi kuma ba wani bega da na gani har naje Abuja da wata kamfani da naga tana aiki. To kage ya kamata ko a kwace kon gidan na hannun bega a samu kamfani da shi mana aiki, ko kuma a matsa musu zo su yi. Da fatan za ku tashi shi lafiya.
Amin, mun gode sosai Malam Murtala da wannan ra'ayi naka. Daga jihar Kaduna kuma bari mu tafi jihar Naija. Wake kan layi daga Naija?
Assalamu alaikum, sunana Dallaji Kukuwa.
To barka ka dai Malam Dallaji, muna sauraron ka.
Daga garin Zafu karamar hukumar Laffai a nan jihar Naija.
Masha Allah, menene ra'ayinka yau Juma'a?
Ra'ayina da Allah, ina kira ga gwamnatin jihar Naija ta kula da ayu hanyoyi na ƙauyuka. Musamman amunan zafu da damina ta faɗi ƙauyuka da dama mun rabu da ba ma jihar mu ba, karamar hukuma ma shirko ta hukuma ta Laffai ta gagare mu.
To mun gode da wannan ra'ayi.
Saboda haka Allah ya taimaka, gwamnati ta taimaka mana da ƙauyuka.
To mun gode da wannan ra'ayi naka, kuma muna fata
duk da muke buƙatar halin gwamnatin Najeriya an ba ai.
Kuma sauraro har yanzu dai layin mu a bude yake, ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na kashin kanku akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa. Yau Juma'a ce, ranar ku ce. To har yanzu dai daga jihar Niger, wake kan layi.
Ibrahim mai wanke hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina yau game da ainihin mu ɗan Najeriya gaba ɗayan mu nake so in tunatar da mu, kuma sannan ya kasance mun dawo ga Allah gaba ɗayan mu. Domin saboda lokacin da muke ganin wancan zaben da aka yi na Buhari na farko, muna cewa sai Buhari sai Buhari. Ba mu sa Allah gaba Allah zaba mana abin da ya zama alkhairi ba. To don saboda haka ina kira ga ainihin ƴan Najeriya gaba ɗaya, da musulmi da waɗanda ba musulmai ba, mu dawo wa Allah. Domin saboda Allah ya kawo mana mafita abin da yake tsaka a rayuwar mu gaba ɗayan mu, abin da nake kira ga ƴan Najeriya kenan.
Mun gode sosai da wannan ra'ayi naka Malam Ibrahim daga jihar Niger. Kuma bari mu tafi jihar Oyo a Ibadan, wake kan layi.
Ina magana da Garba Loki daga Ibadan.
To Malam Garba, menene ra'ayinka?
To ra'ayina dangane da gwamnati da kuma shi Sheikh Al-Gazzagi. Gaskiya wannan mutum ne kaman kowa.
Haka.
Bayan haka ya kamata a haito da shi, a gabatar da shi a gaban kotu. A yi sharaɗin cewa idan ya amince mutanen shi ba za su yi tattaki ba, to shi kenan sai a sake shi. Duk wanda ya zo ya yi tattaki daga baya, duk abin da ya same shi daga baya ya ja ma kan shi ne ba inda za shi kai.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka Malam Garba, kuma muna fata hukumomin da ka miƙo wannan sako gare su sun ji. Yanzu daga jihar Oyo bari mu tafi Kaduna, amma daga Kaduna wake kan layi a ɗan rage sautin akwatin rediyo domin ya yi sama diya ko kuma a kashe gaba ɗaya. Har yanzu dai yana ya yi yawa. To wake kan layi daga jihar Kaduna.
Sunana Jafaru Ashiru Indatun Laji a Rashin Guza Kaduna.
So Malam Jafaru, menene ra'ayinka?
Ra'ayin
Malam Jafaru. Malam Jafaru, yawa muna jin ka yanzu.
Ra'ayina daga akan shari'a ne. Muna ba da shawara ga gwamnatin tarayya, musamman shugaban kasa, ya kamata ya ɗauki mataki akan alƙalai. Ba daidai ba ne a ce har a ba da belin mutum guda sau tara, kotu ɗaya sau tara, a ce ba a yi aiki da ko guda ba sai da wata lalurar tasu. A yi wannan ci baya ne ga gwamnatin da suke ci, wulaƙanta ta ne. Don haka muna ba shugaban ƙasa shawara cewa irin wannan abin a ɗauke shi da ana magana adalci, amma ya za a yi a kotu har sau tara a ce ta ba da belin mutum guda ba a bayar ba? Ai, wannan ba magana adalci ake.
To mun gode da wannan ra'ayina Malam Jafaru daga jihar Kaduna. Kuma bari mu tafi jihar Nasarawa, wake kan layi daga Nasarawa.
Mai magana Bashir Taylor ne daga nan Lafiyan Bare-bare, kuma sakataren tsare-tsare na kungiyar Murin Nasara.
To Malam Bashir,
da farko na ta ƴan uwanmu Kiristoci waɗanda suka yi bikin Kirsimeti lafiya. Muna fatan Allah ya sa kamar da aka yi shi lafiya. Muna fatan shekara mai zuwa mun za a yi shi lafiya kamar yadda muka gani. Kuma a gaskiya dangane da hare-hare da ake kai ma sojoji a Niger, a gaskiya yana da kyau shugabannin Niger ko in ce shugaban ƙasar Niger ya yi abin da ya kamata. Kuma shugabanninmu na Afirka ya kamata ce mu haɗa kai fa, mu ringa taimaka ma junanmu. Saboda yanzu hare-hare ya yi yawa, ana kai shi Burkina Faso, ana kai shi Niger, ana kai Najeriya. Muna fatan Allah wannan shekara da za mu shiga, muna fatan waɗannan matsalolin duk.
To da alamu wannan layin ya katse daga jihar Nasarawa, kuma sai jihar Bauchi, wake kan layi daga Bauchi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikumussalam, Alhaji Musa Ngaro daga Kaduna.
Eh, alhamdulillah ji Aisha dai miki barka da yammaci kuma ne miki fatan alkhairi.
Barka ka dai malam Alhaji Musa. Menene ra'ayinka yau Juma'a?
To alhamdulillah yau Juma'a ra'ayina ina so in yi waiwayen bayani dangane da matsalolin da ke faruwa dangane da matsalar masarautar Kano da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje. Idan muka dauka ya kamata dai abu abin cikin sannu saboda shi ma sarki Sanusi lokacin da ya zo karfi kawo shi wannan kujeran domin lokacin ban manta ba akwai wayanda suke a cikin tsarin wayanda za a ba wannan sarki na Kano aka zo aka dauka ɗaya daga ciki wannan sarkin Bichi shi ɗaya farewa sarki Sanusi biyayya ya mai bai'a kuma haka ni ina ganin dirin wayannan abubuwan bai kamata a ce har a rika shiga tsakanin su tsaya su hada kansu domin sarakunan nan muna fatan su ci gaba ne mu a matsayin mu na Kanawa ƙarshe ne muke fatan alkhairi Hajiya Aisha kuma da ƙarshe ina jinjina ga shugaban karamar hukumar Dankuwa Tagu Ahmad Suleiman Sanusi Hindi ne mai fatan alkhairi Alhaji Musa Garu a tashi lafiya.
To mun gode Alhaji Musa Garu da wannan ra'ayi naka daga jihar Kaduna kwamar mu tafi Kebbi wake kan layi daga Kebbi.
Yaya Abubakar?
Alhaji ya ko za ka ɗan rage sautin rediyonka?
Na rage ranki daɗe.
Masha
Allah. An wuni lafiya?
Lafiya. Kalau to mene ne ra'ayinka? Alhamdulillah.
Ra'ayina bai kaɗi sunana. Sunana Yaya Abubakar ɗangwaren yawan Sagu.
To.
Ra'ayina shi ne game da masu sukan Buhari. Gaskiya su ji a hankali don Buhari ba abin suka ba ne a Najeriya. Saboda ya kawo mana ci gaba ba ɗan kaɗan ba. Gaskiya. Kada ba ne takaitaccen bayani ne gare da irin iyaka shi ke don Allah ya sa a huta lafiya.
Amin mun gode sosai da wannan ra'ayi naka Malam Yahaya daga jihar Kebbi kuma yanzu bari mu tafi Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wake kan layi daga Nasarawa?
Barka da kokari.
Barkan mu dai wake kan layi.
Ina magana da babawo mai agogo ne na gitata.
To, na gitata menene ra'ayinka? Sai dai kuma sautin rediyonka ya danyi sama kaɗan ko za ka ɗan rage ko kuma ka kashe gaba ɗaya?
Yawa, na ma kashe.
Masha Allah. Muna sauraron ka.
Wato ina kira ne ga gwamna mai adalci wato AAC ne kenan wato da Allah ina da bukatar ya dan taimaka mana akan maganar wuta. Wato kin ga wancan gwamnan nan da ya tafi mu dai ta bangaren nan gaskiya sabillahi ba mu samu komai ba ga wannan amma ina kira gare shi dan Allah dan Annabi ya dan taimaka mu muna bukatar wuta ne in ke da kiya ga gitsi ta babban gari ne amma ya kuma kasance ba mu da wuta a nan wurin nan to shi ne nake kira gare shi dan Allah ya taimaka mana
to muna fata kuma hukumomin da ka mika wannan sako gare su sun ji daga jihar Nasarawa kuma bari mu tafi Bauchi wake kan layi a Bauchi.
Na Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba menene ra'ayinka?
To alhamdulillahi ra'ayina dai yau alhamdulillahi mai girma gwamnan jihar Bauchi ya kaddamar da kasafi na kudin shekara ta 2020 domin mutanen kafin madaki muna so ya dauka mana wani hanya ne da ta tashi daga kofar gidan madakin Bauchi da shiga vocational. Lallai yin wannan hanya yana da matukar muhimmanci saboda ruwa da yake bata hanyar. Sannan kuma akwai makarantar mu na Technical College da yake garin kafin madaki wanda wancan gwamnati ta fara muna so ya daure ya karasa mana wannan makaranta. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam. Kafin madaki a jihar Bauchi.
Muna fata kuma hukumomin da ka mika wannan sako gare su sun ji kuma za su dau mataki. Mun gode sosai Malam Ayuba daga Bauchi. Masararru har yanzu dai layin mu a buɗe yake ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa. Kamar kullun dai lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. To da alamu mun samu wani wake kira kuma daga ina ake kira?
Ali mai gurmi ne daga Taraba Zin Local Gamman.
To Malam Ali menene ra'ayinka?
Ai ra'ayina ina fatan Ubangiji Allah ya sa al'umma su gane dai a ci gaba da addu'a Najeriya Allah ya ba mu zama lafiya.
Amin.
Ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi a Najeriya fata na kenan nikam.
Amin mun gode sosai ga dangako sanya. Aiwa amin mun gode sosai. To da wannan kira na Ali daga jihar Taraba za mu dakatar da daukan wayan ku a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ba ku dama ku sake kira. Masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 4 saura minti 5 ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Shugaban hukumar kwallon kafa na nahiyar Afirka CAF Ahmad Ahmad ya ce zai yi a canja lokacin da za a gudanar da wasan zakarun cikin gida na nahiyar Afirka CHAN kuma yana jawa kasar jamhuriyar Kamaru ne wajen ganin cewa ta cimma burinta na kammala gyaran filayen wasanni na kwallon kafa da kuma otel-otel har ma da hanyoyin kasar jamhuriyar Kamaru domin ita ce za ta karbi bakuncin buga kofunan guda biyu na CHAN da kuma tun nahiyar Afirka a kasar a shekara na 2021 ya ce muddin dai idan kasar ta Kamaru ba ta cimma burinta ba za a iya miƙawa wata kasa ta musamman.
Malam Awal Garba, abinda zan yi faɗa akan wasan kofin Afirka na 2020 da 2021 wanda Kamaru take niyan haɗawa ake gani kuma kaman ba za ta kai ba, kaman za su sake faɗawa da aka kwace anunsu a wannan lokacin shine kaman su filayen wasan da ba kammala ba a wannan lokacin, amma kaga yanzu an samu ci gaba da yawa akan filayen da ake ginawa. Kaman ka dauki birnin Duwala shi babban wannan filin da an kammala ma a nan Japoma, in ka dauki ma shi ma Stade Onispo kaga an kammala, to in ka dauki kaman birnin Garwa da su Bafusam su ma an kammala wa'annan su filayen in sauran abin da ya sauro ba yawa kaman kamun wannan lokacin wasan zaga masu.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da Muhammad Awal Garba da labarun wasanni a takaice. Yanzu kafin mu karkara shirin namu ga Madina ta sake dawowa da labaru a takaice.
Fiye da mako ɗaya bayan da Majalisar Wakilai ta Amurka ta tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa laifukan amfani da ofishinsa domin amfanar kansa da kuma kawo cikas ga binciken da aka yi kafin tsige shi, Majalisar Dattawa ta shiga tsakan mai wuya kan yadda za ta yi nata zaman jin ba'asin. ‘Yan jam’iyyar Democrats dai a majalisar sun nuna fushinsu kan yadda shugaban masu rinjaye na Majalisar ta Dattawa Mitch McConnell ya sha alwashin haɗa kai da fadar White House tare da kuma yin duk abin da zai iya yi wajen kare shugaba Trump. Wani jirgin saman ƙasar Kazakhstan wanda ke ɗauke da kusan mutum 100 ya yi hatsari da safiyar yau jim kaɗan bayan tashinsa. Mutum 12 ne dai suka rasa rayukansu yayin da fiye da mutum 50 suka samu munanan raunuka a cewar hukumomin ƙasar. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya samu tikitin tsayawa jam'iyyarsa takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa. A jiya ne ya yi gagarumin nasarar kan mai ƙalubalantarsa na jam'iyyar Likud Gideon Sar, inda ya samu fiye da kashi 72 na ƙuri'un da aka jefa. Kasar Iran ta tsananta matakan murƙushe adawar da ake yi da gwamnati a cikin kasar bayan da jami'an tsaro suka wargaza taron tunawa da wani mutumin da aka kashe a yayin zanga-zangar da ake ta fama da su a kasar tare da jibge jami'an tsaro kan titunan kasar da kuma toshe hanyoyin internet.
Ta masu sauraro, a nan za mu karkara shirin namu a daren yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da Abari Huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. A nan kuma muna taya Alhaji Isa Muhammad Galaji farin cikin nadin sarautar da za a yi masa a matsayin kacallan biyu wanda za a yi ranar Lahadin nan mai zuwa a fadar sarkin biyu da a karfe 10 na safe. Haka zalika muna taya Hajjiya Yabawa Kolo murnar bikin iyarta Hajja Bintu Zanna wacce aka fi sani da Ummi wanda za a yi da karfe 10 na safe gobe a gidan marigayi Alhaji Hamza Dambuwa a unguwar Shehuri dake Maiduguri. Hakanan kuma muna taya abokiyar aikinmu Baraka Bashir murnar fara shagulgulan bikin auren aurenta wanda za a yi ranar Lahadi 29 ga watan Disamba nan. Yanzu a madadin Madina Dahiru mai shanu da ta karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada kuma ta bada umarni, sai injiniyan mu a wannan lokaci Tony Pollock. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya.